Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 30 ga watan Disamba. Cikin shirin za a ji yadda 'yan Najeriya ke bayyana fatansu game da sabuwar shekarar da ake shiga.
Fata na sabuwar shekara 2022, muna kira ga shugabanni da Allah a zanga mana tsaro, saboda rashin tsaro ne ma na kawo mu ibadan neman kuɗi.
Za a sake jin rahoto kan yadda jihar Kano da tafi kowace yawan jama'a a Najeriya ke shirin yin wa mutanen ta rigakafin COVID-19 kamar kowace ranar Alhamis. Yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba da Sulemana Barma ke gabatarwa. Za kuma a ji sharhin jaridun Ghana idan muka samu lokaci. Daga nan kuma a ji ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A yau Alhamis, shugaba Joe Biden zai yi magana ta wayar tarho da takwaran aikinsa na Rasha, a cewar wani babban jami'i mai gudanarwa jiya Laraba, wanda ya kara da cewa shugaban na Amurka zai nemi mafita ta diflomasiya game da zaman ɗarɗar da ke ƙaruwa a iyakar Rasha da Ukraine. A shirye muke mu bi tsarin diflomasiya da kuma tafarkin samun mafita a diflomasiyance, abinda jami'in ya faɗa wa manema labarai kenan a jiya Laraba. Ya kara da cewa amma kuma a shirye muke mu maida martani idan Rasha ta ci gaba da mamaye Ukraine. Magana ta wayar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya nema a yi na zuwa ne gabanin wata muhimmiyar ganawar da ake kyautata zaton za a yi a Geneva a ranar 10 ga watan Janairu. Babu ɗaya daga cikin shugabannin biyu da ake tsammanin zai shiga wannan tattaunawar, a cewar jami'in. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na kira ga shugaba Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman don kula da harkokin haƙƙin ɗan adam a Koriya ta Arewa, matsayin da babu kowa a kai tun watan Janairun 2017. Tanadin dokar kare haƙƙin ɗan adam a Koriya ta Arewa ta 2004 ta ba shugaban Amurka damar naɗa wani akan wannan matsayi da za a tabbatar a majalisar dattawa. Duk da haka, har yanzu ba a cike wannan gurbin ba, ko da yake Biden ya ɗaukaka batun haƙƙin ɗan adam ɗin a duniya. Magabacinsa Donald Trump bai ba da mahimmanci ga batun take haƙƙin ɗan adam ɗin na Koriya ta Arewa ba, tun bayan taron ƙoli da ya yi a Singapore tare da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un a watan Yunin 2018. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba ne aka samu 'yar Birtaniyar ɗin nan mai shige-shigen jama'a mai suna Ghislaine Maxwell da laifin yaudarar 'yan mata matasa don yin badala da wani ba'amurken miloniya Jeffrey Epstein. Hukuncin ya kawo ƙarshen shari'ar da aka shafe tsawon wata guda ana yi kan cin zarafin yara mata 'yan ƙasa da shekara 14 da mata hudu suka ce ya faru, kuma suka bayyana yadda aka ci zarafin a badalance lokacin da suke matasa a shekara ta 1990 da kuma farkon shekara ta 2000 a gidan ƙasaita na Epstein ɗin da ke Florida, New York da kuma New Mexico. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun kwashe kwana 5 kafin suka samu Maxwell da laifuka guda 6. Tana fuskantar yiwuwar share shekaru masu yawa a gidan yari, wanda shine sakamakon da matan da suka dade suna neman kotun farar hula na a hukunta Maxwell din, domin rawar da ta taka wajen koya badala ma kananan 'yan mata da Epstein ya cutar, da kuma yadda a wasu lokutan ta bi sahun masu cin zarafin.
Kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu tafi Najeriya, inda jama'a ke ci gaba da bayyana fatansu game da shekara mai kamawa. Hassan Tambol, gareta.
a yayin da ya rage yan kwanaki kadan shekarar 2021 ta kare ita ko shekarar 2022 ta kama yan Najeriya na ci gaba da bayyana fatan su ga sabon shekarar ta 2022
suna Baramasi Abubakar fata na sabon shekara 2022 muna kira ga shugabanni da Allah a alangan mana tsaro saboda rashin tsaro ne ma na kawo mu ibadan neman kudi da rashin aikin yi inda akwai aikin yi da ba mu zuwa ibadan neman kudi kuma muna son mu zama cikin iyalanmu mu nemi abin da mun kaci
kaman wannan irin aiki kuke so ku samari
mu samari muna son aikin yi wanda gwamnati za ta ba mu aikin yi wanda za mu samu abin da za mu ci
assalamu alaikum sunana Abubakar dan gidan gero to mini fata ka ga sabon shekara ta 2022 mai kamawa
fata ta ga shekara ubangiji Allah shi ba mu zaman lahiya ya ƙara ba mu zaman lahiya cikin Najeriya mu da kasashen duniya sannan wata ta ubangiji Allah shi ƙara sa shugabannin mu su dage kan tsaro su ba mutanen mu tsaro sace-sacen na mutane da aka yi na dokar France a doki bako a doki mutum a tsayi daji a kai shi a ce sai ya ba da kuɗi da kuma masu kwari shanun mutane suna halbe su ubangiji Allah ya ƙara ba mu zaman lahiya a Najeriya mu kuma sa su shugabanni su tahe tsaye kan abubuwan da ake muna a Najeriya mu a Allah ba mu zaman lahiya
sunana Usaini China
mi a fatan ka ga sabon shekara
ta sabon zagara kan muna roko fata Allah dai ya maimaita mamu Allah shi kai mu na badi Allah ya sa mu dace kuma Allah fishe mu kunyan ba sai dai mutum dai yana nan yana da makiyi Allah ya kiroka ya fishe shi wajen makiyi Allah dai ya fishe mu wajen makiyi Allah ya sire mu
to me yake son gani cikin wannan sabon shekara ta 2022
alheri ya kofe mu gunta alheri ya fi mu gunta muna so Allah ya saka mu da alheri mu samu kudi mu samu lafiya mu samu dogon rai abinda muke fata kenan Allah shi ke mu
sunana Hassana
to me a fatan ki ga shekarar 2022 mai kamawa
Allah ubangiji shi ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah shi rage mana fitintunun da suke tasowa a Najeriya fata na annan alheri a wannan Allah ya kawo mana zaman lafiya sabon shekara shugabannin mu Allah ya ba su lafiya da basiran da za su kare mana fitintunun da suke damun talakoki fata na da sabuwar shekara kenan
Allah mina alugure mai inji
me fatan ka a sabon shekara ta shekarar 2022
to muna wata wannan abin da ake a Najeriya dai aratin Najeriya abin ya canza saboda ana ta kashe mutane da kai ko lokaci mu ko a ce an samu canjin mu wanda shugaban wanda komai a ce kuma abin kullun karuwa yake yi kaga abin wanda ga bakin ciki duk wanda dan arewa yana bakin ciki wannan abin da ke faruwa a ce kullun ana kashe mutane ba abin da ba abin da canza sannan ana sai mu kamar ba sojoji to sojojin sun ba su aiki na ko kuma a kai da wannan abin ya faru kullun ba a canji ko kuma ba su ga aiki za su je su zauna kawai suna bari ana kana talaka ba mu sakin komai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To gaida Hassan yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya
Yan bindiga a Sudan sun kwashe tan 1,900 na abinci daga wajen ajiye kayan abinci na shirin abinci na duniya wato WFP a Darfur yayin da ake tsakiyar tashin hankali a yammacin yankin a cewar jami'ai a jiya Laraba mazauna El Fasher babban birnin jihar Darfur ta arewa sun ba da rahoton cewa sun jiyo karar harbe-harbe kusa da wajen ajiye abincin a yammacin ranar Talata da ta wuce kuma hukumomin cikin gida sun sanya dokar hana fita da dare a cikin garin bayan da aka kai harin a cewar kamfanin dillancin labarai na jiha mun ji tsananin harbin bindiga abinda wani mazaunin garin Muhammad Salim ya ga kamfanin dillancin labarai na AFP kenan A jiya Laraba farashin kasuwar hannun jarin rukunin manyan kamfanonin Dow S&P 500 yayi darajar da aka dade ba a ga irin ta ba daga manyan dillalai irin su Walgreens da Nike a daidai lokacin da masu zuba jari suka yi biris da fargabar yaduwar kwayar cutar Omicron Hannayen jari na Walgreens Boots Alliance da Nike sun tashi da kashi 1.59 cikin 100 da kuma kashi 1.42 a B2B sabanin rahotannin baya-bayan nan da ke nuni da cewa cinikin lokacin hutu ya karfafa wa ƴan trader a Amurka.
Gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya To kamar yadda muka muku alkawari, za mu sake gabatar muku da rahoto kan yadda jihar da ta fi yawan mutane a Najeriya, wato Kano, ke wani gagarumin shirin yin rigakafin corona ga 'yan jihar. Kamar dai yadda shugaban sashin kula da aikace-aikacen kwamitin yaki da cutar COVID-19 a jihar ta Kano, Dr. Tijjani Hussein, ya ci gaba da bayyana hakan ma wakilinmu a Kano, Muhammad Ibrahim Kwari, cewa
an tsara cewar kafin 31 ga Janairu na 2022 ana sare za a yi wa kashi 50 cikin 100 na mutanen da suka cancanci a yi musu wannan allura a fadin wannan jiha ta miliyan 6 miliyan 7 muke targeting.
A bayanai da suke fitowa suna nuna mutane kamar suna kyama ko kuma ijuna da wannan zance na allurar COVID. Ban sani ba ko hukumar kana da irin waɗannan rahotanni, idan haka ne waɗannan matakai kuke ɗauka?
Ana samun ɗaiɗaikun mutane siya a ba masu, amma dai shi ɗaya ne macikin maybe 2000. Kuma matakan da muke ɗauka shi ne dai matakin faɗakar da mutane, wato muna ci gaba tuntuɓa magana da mutane wanda suke da ruwa da tsaki, wanda suka isa, domin mu ga cewa mun shawo dukkanin wata turjiya da za a samu.
Akwai ma rahotannin da ke nuni da cewa wasu daga cikin mutane suna zuwa a cike musu bayanai kuma a shigar da shi wannan tsari na kwamfuta a matsayin an musu, amma kuma ba sa so a soka musu wannan allura. Kuna da waɗannan rahotannin, kuma akwai matakan da kuke gano irin waɗannan domin kada a yi kitso da kwamfuta?
Shi saboda yanayi na aiki, kuma muna da tarihi irin na baya lokacin da aka yi polio wasu ma'aikata gurɓatattu wanda ba su ne akasarin ma'aikata ba, sace sun yi alhali basi ba. Wannan dama an yi tunanin cewar haka za ta faru, kuma tun kamun a fara an ɗauki mataki. Ɗaya daga cikin matakan da aka ɗauka shi ne shigo da jami'an tsaro, shigo da hukuma ta ICPC, shigo da hukuma ta EFCC, domin a tabbatar da cewar mutane suna yin alluran da yanda aka ce su yi ba tare da sun yi almundahana ko sun yi algus ba.
A kime ya ce akwai tsari na gano wannan abu?
To yanzu dai ba a fara yi ba, amma muna samun labarin cewar ba da daɗewa ba da yiwuwar a fito da wani tsari da za a iya gwadawa a ga cewar ko mutum yana da wanda ake kira antibodies, wato alamomin da suke nuna cewar ko mutum na da shi an yi allura ko ba, amma dai a halin yanzu ba a fara yi.
A fahimtar ku, me yasa mutane suke kyamar allurar nan ta rigakafin corona?
Kowa yana da nasa dalili. Gaba ɗaya muna iya cewar wasu rashin ganewa ne, wasu kuma turjiya ce, amma dukkanin sa maganin abun shi ne ci gaba da faɗakar da mutane kowa ya gane alfanun ita wannan allura.
A gaida Mahmud da wannan rahoto kan wani mataki na ganin an yi rigakafin corona na haƙiƙa a matakin jiha. To masu sauraro, karfa a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ɗan shakata da wannan waka ta 'yan Ghana.
Sa din la kaliki masalin da ka nauyin rayuwa.
Lele kun ji daɗin ku, yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe guda Sule Barma ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata kun ji yadda Hadiza Hima ke gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a cikin ƙungiyoyi da dama na jihar da Magaram. Jajircewar wannan mata mai tawaya a kafa yasa sunanta ya ketara iyakokin jamhuriyar Nijar, inda sautari ta wakilci kasar a taron kasa da kasa, abanda ke zama wani abun koyi ga takwarorinta na kasassu. A kashi na ƙarshe na hirar da suka yi da Tamar Abari, bakuwar shirin ta yi jan hankula akan mahimmancin karatun masu bukata ta musamman, saboda a cewarta babban makami ne na yaki da sana'ar bara.
Wata kungiya ta mata masu gwagwarmaya bisa kan jagorancin tsaro, yanda za a yi a sadiya mata. Wannan kungiya ta kunshi Niger da Mali da Burkina, ita ta kai ne kasar Senegal, Institut du Gore, inda muka tahi akwai wani lakta da suke shekara-shekara, kowa ya kawo gudunmuwa yanda za a gyara wannan kundi. Na je da sunan Niger a nan wurin, na ba da tawo gudunmuwa masha Allah, yanda aka yi conception in cour annuel na wannan Institut du Gore kin. Bancin shi kuma Mali, shi ma Mali akwai formation da muke zuwa muna yi école de horo na école de maintien de la paix bisa kan gouvernance sécuritaire, kenan jagorancin tsaro na ƙasa. Bisa kan wannan shi ma mun tafi Mali ya kai so uku bisa kan wannan aiki, da Burkina duka mun je, Côte d'Ivoire duka na je bisa kan wannan aiki.
To malama Hadiza, yawanci mutane in irin wannan na kasa take ta same su kamar sai su ga ai kawai an zo ƙarshe, ƙarshen duniya ne, babu wani abu da zaka yi, musamman ma in mace ce babu wani abu da zaki iya tashi ki haka dai irin wannan, babu wani kokari da suke iya gani, suke kawai ba abin da za su iya yi, me zaki iya ci ana.
To wannan kuma malama Tabar, sai da in ce raganci ne, tunda na kasa ba kasa bace, ba kasa bace komi kenan. Yawa, komi in dai kai niyya insha Allahu kace ga guri, ka tsora ma kanka guri kaza abu kaza, sai kai sai kai, babu abin da zai iya maida ka baya, dan saboda kafata ba ta yi ko hannuna ko ido na zai hana ni in yi wani aikin da zai sa na dauki niyyar zai iya yin shi. Nawa akai mutuwa zuciya shi da kasawa da kuma me ake cewa san banza. Akwai wa'anda kamar ba su da babu dama, ba niyya, babu niyya da raganci. In ka dauki raganci kasa kuma dama kana jiran wani abu ya samu banza ta faɗo. To abinda nake kira ga mutane, a hudda san rai, a hudda san banza a cikin rai. Ita wannan musamman ma diya mata, ita wannan rayuwa ta gwagwarmaya ce. Kakka dibi ko Allah ya maka ba dan bai san ka ba ya maka, akwai dalilin da ya maka, dalilin da ya sa ya maka wannan. Kuma ita ma wannan na kasa jari ce a gare ka, in ka mai data kaman haka ne kaddara ce, Allah ya kaddarto haka zaka yi rayuwarka da ita. To in dai ka mai data haka nan, wallahi rayuwa ba za ta baka wahala ba, haka ne rayuwarka take, ka rayu da shi.
To me zaki iya ce ma kamar waɗanda daga na kasa ta same su, su ga kawai su sai dai bara, wasu da suke bara ba su iya wani abu, sai kawai bara.
To kamar kiran da zan yi ma saura mata masu na kasa, gaskiya kiran da zan musu su kama shikinsu. Wallahi kamar yadda shirin ya haɗi ne, na kasa ba kasa bace, bara ba sana'a bace. Gaskiya wani na kasa tashi bata ma kai na kasa da za a ce gashi ya na kashe yanda bai iya yin komi ba, fi sabidillahi, kawai raganci ne da san banza. Bara ba sana'a bace, su ba kansu lahiya da bara, su je su nemi aikin yi, su nemi ilimi, balle ilimi ma yanzu in dai kana da ilimi babu irin aikin da baka iya yi, korarrahe kake yau in dai kana da ilimi. Babban matsala ita ce rishin neman ilimin. Kowane aiki zaka yi, kai kokari ka nemi ilimin yin shi. In dai zaka yi shi a ilimance, to zaka ci moriyar shi, zaka ci amfanin shi. kiran da zan yi ma su kuma gwamnati ayi kama a kirkiro da masu hannu da shini kama a kirkiro fusa'o'i irin yanda za a rika koya musu ayyukan wannan su hwasa wannan bara wata rarishin aikin shine yake sa yin bara aikin hannu daga zamnan he kai kayanka in kuma Allah hore maka kana da kafar ta iya ka gani kana iya akwai ma'aikata yanzu makahi nawa suke aikin computer akwai su iri-iri guragu nawa suke ayyuka kai ne kayi wannan har cikin kamfanoni duka aiki kuma ajiba cikin kamfanonin wannan a rika diba inda ke da wurare inda za a iya sa su in gyaran jardin ne in umma yaya ne ko da wani planton ko wani wane ne a rika samu musu irin wannan ayyuka suna yi zai rike wannan yawon bara
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau kuma anan muke bankwana da jami'ar fafutuka Hadiza Hima dake da magaram a jamhuriyar Niger yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulai Mumuni Barma da na gabatar ke ce da ku mu ne lafiya
To a gaida Suleiman to masu sauraro saboda wasu dalilai ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun Ghana ba yanzu dai ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron kuke kira kuna dan aje mana
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Zuma Mashhad Mashhad bakon sani na ga jihar Kaduna Najeriya kai zan ba da ra'ayi na ne musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ko ya manta cewa talakawan Najeriya ne suka zabe shi suka tura masa kati ne na shugaban kasa lokacin wa idan turkan Najeriya bai san ina ka dai sa ba turkan Najeriya bai gani a kasa ba talakan Najeriya bai san shi a kasa ba na kira ga al'ummar Najeriya madan to ni ka tsana wannan shine ra'ayina
assalamu alaikum mura amurka sunana abubakar suka mai gulo fanfan buri jiyar egusau jihar zamfara yau zan yi magana akan irin iftila'in da ke faruwa a yankunan mu wanda ya dade yana cinin rai a zuciya wato shine ba da kuɗin fansa ko ba da kuɗi ga 'yan ta'adda domin a yi noma tsakani da Allah duk wanda ya ba ɗan ta'adda kuɗi domin fansa ko domin a yi noma ya kashe kanshi da kanshi domin da kuɗin da kuka bayar da su ne suke sau masu dandagogin da za su kashe ku kuma ba alkawari ke gare su ba domin da yawa an sha akai kuɗin fansar kuma ka dawo ka iske sun kashe ma ɗan uwa mafita kawai a koma ga Allah su kuma jami'an tsaro su tashi tsaye
assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gambar Barau Fatoskum daga tsohuwar kasuwa garin Fatoskum alhamdulillah a yau na so da yi kira da jan hankali zuwa ga shugabanninmu da ɗan majalisunmu da sanatoci da duk wani mai rike da muƙami a cewa don Allah don Annabi a rike gaskiya da amana saboda ita siyasa wasu sun ɗauka cewa ƙarya da yaudara ita ce gishirin siyasa to wannan duk mai faɗan wannan ba gaskiya faɗa ba idan za ka rike gaskiya da amana ai mutane sun sani ina kira ga shugabanni don Allah mu rike gaskiya da amana
to masu sauraro kafin mu ci gaba ga wannan saƙon
Santawa
an jama'a
tuta mai tutarwa ciwon da ke kisa babu magani ko kashe maganin sai ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki suke son ƙarin jini kafin a san azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa.
To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice.
An ji cewa a yiwa Alhamis shugaba Joe Biden zai yi magana ta wayar tarho da takwaran aikinsa na Rasha a cewar wani babban jami'i mai gudanarwa a jiya Laraba wanda ya kara da cewa shugaban na Amurka zai nemi mafita ta diflomasiya game da zaman ɗarɗar da ke ƙaruwa a iyakar Rasha da Ukraine. Yan bindiga a Sudan sun kwashe tan 1,900 na abinci daga wajen ajiye kayan abinci na shirin abinci ta duniya wato WFP a Darfur yayin da ake tsakiyar tashin hankali a yammacin yankin a cewar jami'ai a jiya Laraba.
To masu sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa da kuma injiniyanmu yanzu Kelvin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima wassalam.